Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alpha Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 2 ga watan Agusta shekarar 2018. Ibrahim Jarmani tare da Hafsat dan mai suru da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bari mu fara da kanan labarai.
Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a yau Alhamis, kwana daya bayan da rikici ya barke tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga dake neman sanin wanda zai shugabance su. Shugaban Amerika Donald Trump ya godewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawarwakin sojojin Amerika da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku cewa rahotanni sun bayyana cewa mayakan Boko Haram fa sun sauya sabon sallo wajen kai hare-hare a yankin Madagali da Micika a jihar Adamawa.
Har ma addishin da aka nome a gona ma ana sassarewa ana destroying. Wannan abu muna ganin kamar ya sake tashi a waje mu sosai. Ba za a iya fita a yi aiki a gona ba, ba za ka iya zauna a gida ba. Addishin da yake waje mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabbobi.
Sai kuma hutun kwanaki 10 da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya dauka, wanda wasu ke cewa da alamu asibiti zai koma, inda kakakin gwamnati ke cewa
ni dama ne ba za a faɗa ba. Shugaban bayan ma ba shi aka ya mutu ba. Ai wannan ba abun mamaki bane da aka faɗa. Kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi karfin a ce zai yi rashin lafiya.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi yau Alhamis, kwana daya bayan da rikici ya barke tsakanin yan sanda da masu zanga-zangar dake neman sanin wanda zai shugabance su. Rikicin tsakanin yan sanda da masu zanga-zangar da ya barke a birnin Harare yayi sanadiyar mutuwar yan sanda uku. Bayan aukuwar haka ne jami'ai suka nemi taimakon sojoji don dawo da doka da oda. Shugaba Emmerson Mnangagwa yau Alhamis ya bugaci masu bincike da su fara binciken rikicin da ya auku. Chamisa kuma da jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change na zargin maguɗi a zaben da aka gudanar, yayin da suke ikirarin cewa Chamisa ne ya lashe zaben. Shugaban Amerika Donald Trump ya godewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawarwakin sojin Amerika da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Maganganun nashi na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da mataimakinsa Mike Pence ya shugabanci wani biki a jihar Hawaii wanda ke nuna dawowar gawarwakin sojojin 55 ƙasar Amerika. Pence ya ce Trump ya nemi Kim ya yi alkawarin dawo da gawarwakin sojin Amurka da aka kashe a yakin shekarun 1950 zuwa da 53 a lokacin da suka yi zaman tattaunawa a watan Yuni. Kimanin sojoji 7,700 aka lissafa a matsayin waɗanda suka ɓace a yakin, kuma ana da yakinin cewa har yanzu 5,300 suna Koriya ta Arewa. An aika gawarwakin ga ma'aikatar tsaro inda ƙwararru za su duba su tantance su. Jimillar ƙasashen da ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya 17 ne suka taimaka wa Koriya ta Kudu a lokacin yakin. Shugabannin wata ƙungiyar laifukan kutsen yanar gizo mai suna Eastern European 3 sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da 100. Tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastomomin kamfanin nukan. Jami'an Amurka sun gano shugabannin kungiyar ta FIN7, Dmytro Petrov mai shekaru 44 da Fedor Hladir mai shekaru 33 da Andriy Kolpakov mai shekaru 30, waɗanda 'yan asalin ƙasar Ukraine ne.
The investigation continues. We are under no illusion that we have taken this group down altogether.
Ana ci gaba da binciken, mun samu nasarar kama wannan kungiya, mun yi tasiri mutuka. Masu bincike sun ce ana kyautata zaton masu satar bayanan ta FIN7 sun kai harin na'urorin cinikin wuraren cin abinci da sauran shaguna kana suka sayar da bayanan a yanar gizo. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu dake arewacin kasar mako daya bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Dinkin Duniya sun sanar da karshen barkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar. Har yanzu dai babu wata shaida da ta nuna alakar barkewar cutar a wurare biya kasar. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana cewa akwai mutane 26 wanda ke dauke da cutar zazzabi a arewacin lardin Kivu. Kana an samu mutuwar mutane 20. An dauki samfurin 6 daga cikin marasa lafiyar inda 4 daga cikin su suka tabbatar da cewa suna dauke da cutar Ebola. Jami'ai sun kara da cewa yanzu suna da kwarin gwiwa domin sun shiryawa barkewar cutar domin gujewa abin da ya faru a shekarar 2014 inda Ebola ta kashe fiye da mutane 11,000 mafi yawanci a kasar Guinea da Liberia da kuma Salio. Wani rahoto a kamfanin dillancin labaran Associated Press ta fitar ta ce masu tsaron iyaka da ake kira TSA a takaice na tunanin dage binciken matafiya a kananan filayen saukar jiragen sama a fadin kasar don jami'an tsaro su maida hankali a manyan filayen saukar jiragen sama. Babu haske kan wannan yunkurin kuma ba a san ko hakan zai yiwu ba. Kazalika kwararru masu tsaron harkokin jiragen sama sun yi mamaki da wannan yunkuri. Suna mai cewa hakan ka iya janyo 'yan ta'adda a kananan filayen saukar jiragen sama. A wata rubutacciyar sanarwar TSA ta ce har yanzu ba a yanke hukunci ba. Kwararrun jami'an tsaro sun ce za a ci gaba da binciken matafiya a manyan jiragen sama, amma 'yan ta'adda za su iya harin kananan filayen jiragen kasa da na jiragen sama masu daukan fasinjoji dozin-dozin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tabarin fara rahotannin namu daga jihar Adamawa inda jama'a a yankin Madagali da Mishika suka fara arcewa daga gidajensu a sakamakon sabon salon hare-hare da 'yan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da kaiwa a kauyuka. Daga Yola Ibrahim Abdulaziz ya yi kuma daga karin bayani.
Kamar yadda ma rahotanni ke cewa mayakan na Boko Haram yanzu fa suna sauya salo inda suke kai harin dauki daidai da kuma sarika noke da kona kauyuka da ma dasa bababai a gonaki. Waɗannan sabbin hare-haren yanzu haka ya sake jefa jama'an yankunan da aka kwato a Madagal da Michigan cikin wani yanayi na daddar da har ta kai wasu sun soma gudun hijira. Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar Madagal mai barin gado ya kuwa bayyana halin da suke ciki da abin takeici.
Halin da ake ciki da gaskiya ba daɗi da kowace rana sai an kawo mana hare a kauyukanmu nan. Kowace rana
da jami'an tsaro duk ana kai wadannan hare-hare
jami'an tsaro suna kokari yanzu ko shi kai ko kwana uku da suka wuce jami'an tsaro suka samu suka kakkace manyan su da suka shiga bakin dutse. Jami'an tsaro sojoji na takan sun je sun kwantar bauna sun kakkace su, amma ai abin da muke fadi shine jami'an tsaro nan ba su isa ko ina ma daga lokal government ba. To al'umma kam suna cin halin dadar al'umma kam gaskiya hankalinsu ya tashi gaba daya. Hankalinsu ya tashi an yi shuki yanzu ba za su iya su je su fara aikin gwanansu ba. Yanzu kowa yana kokari ya farka wika nan gaba daya.
To ko an yi wakilan waɗannan al'ummomi na sani da halin da ake ciki a yanzu? Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar Madagal da Michika ya ce a ba su ɗaya ba ma suna kokawa shugaba Buhari dangane da halin da suke ciki a yankunan na Madagal da Michika. To amma kuma kawai yanzu ba samu ƙarin jami'an tsaro da suke bukata ba.
A yanzu da nake ma magana nan ka gani dar ka gani kaya ka gan bakin dutse duk mutanen da suke ciki suna tashiwa dare da rana ana kai hare a wannan garuruka har ana kashe akwai kashe-kashe hadidi ba abinci har ma addishin da aka nume a gona ma ana sassarewa ana destroying so wannan abu muna ga kamar ya sake tashi a waje mu sosai ba za iya fita a yi aiki a gona ba ba za ka iya zauna a gida ba addishin da yake waje mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabbobi
ku ne wakilan wadannan al'umma kamar me kuke yi domin ku ankar da hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnati
eto muna magana kurai ba mu taba zama shiru akan wannan abun ba mu wakilan muna magana amma muna gani issue din yanda kullum muna kokore amma kaga kuma abun karuwa yake dole shi ya sa kullum muke kira da babban murya zuwa shi president and commander in chief shi president Muhammadu Buhari
ga yanzu hukumomin tsaro a jihar Adamawa na cewa suna da kokari domin kare rayukan wadannan al'ummo SBS Usman Abubakar da ke zama kakakin runa na 'yan sandan jihar ya kobe ne da kokarin da suke yi dama kuma ya bukaci jama'a da su ma suke sa ido
to abin da ya kamata da shi ne mutane wanda suke da gonakai a irin wajajen da soyayyen ta'adda suka yi ta'adin nan yana da kyau idan har zaka shiga gonanka ko kuma kana tunanin baka hankalinka bai kwanta ba muna karkai kasa gwiwa kai kokari ka sanar da mutane suna nan a kota ina a wayannan wajajen da muka magana din nan da mun fara su ka zo nan duk mun tura jama'an tsaron mu so yana da kyau duk inda za ta fi ko kuma gonan mu don mutum zai shiga bai hankalin shi bai kwanta ba yana da kyau su ji hankalin mutanen mu domin su je su bincika wannan wajen
a yanzu haka dai Najeriya na ma fama da matsalar tsaro ta fannin da dama kama daga fadan makiyaya da manoma fashi da makami garkuwa da mutane baya ko ga har-haren da ake samu a jihohin Zamfara da Kaduna Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to Allah shi kyauta ha gaida Ibrahim Abdulaziz to har yanzu muna tare da Najeriya inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafi Ingila hutun kwanaki 10 lamarin da haifar da cece kuce daga Abuja wakilin sashen Hausa na murya Amurka Umar Faruk Musa ya samu jin ta bakin kakakin fadar shugaban kasar Malam Garba Shehu ya kuma aika mana da wannan rahoton
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi kasar Ingila domin yin hutu na kwanakin aiki guda 10 kuma tuni kamar da sanarwar da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin sa ya sanya hannu ya ce mukaddashin shugaban kasar Najeriya zai zama mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo wanda zai rike ragaman mulkin kasar har lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya dawo wannan tafiya dai tuni ta fara kawo cece kuce tsakanin yan siyasa wanda wasu suke ta zargin cewa maganar kiwon lafiya ce shugaba Muhammadu Buhari zai je ba wai maganar hutu ba kawai yayin da wadansu ko suke cewa ai sha'anin aiki tsari ne na duk abinda mutum ya ga dama ko lokacin da ya ga dama daukar hutu zai iya daukar hutu ya je bisa ga dokokin Najeriya da kuma abinda kundin tsarin mulkin na Najeriya ya tanadar to akan haka ne na tuntubi Malam Garba Shehu wanda ya tun farko shi ne ya rattaba hannu a wannan sanarwar domin in ji karin haske dangane da matsayi ko dalilan da za su kai shugaba Muhammadu Buhari kasar Ingila idan ba hutu ba ne kawai.
Idan ma me ba za a faɗa ba, shi bayan ma ba ce aka yi ya mutu ba, ai wannan ba abin mamaki ba da an faɗa ka. Kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi ƙarfin a ce zai yi rashin lafiya, amma mu dai a iya sanar hutu ya ɗauka a ka'idar aiki na ofis. Hutun kwana 30 shekara zai iya ɗauka gaba ɗaya zai iya tsufinta shi. Ba Muhammadu Buhari ya ɗauki kwana 5 kwanakin baya yanzu gashi ya zo zai ɗauki kwana 10 saboda su kona su ba ya yi ya gama ba nan gaba ƙasar zai sake ɗauka yadda yake so.
A daidai lokacin da ake ta kwamace ala ta siyasa ba ka ganin kamar ya bar baya da ƙura da yawa ya kuma a ce yana nan domin ya daidaita rigingimin da ke ta tasowa?
A'a wannan ya nuna maka mace a hankalin sa kwance yake ba abin da ya hana shi bacci ba abin da ya hana shi gudanar da aiki wannan duka yaniya da ake yi ba inda za ma'anar wannan hutun ke.
Yanzu da yake Osinbajo ne zai ci gaba da gudanar da al'amuran mulkin kasa akwai waɗansu sharuɗa da aka shimfiɗa ko kuwa a'a abu ne dai da aka saba duk wani aiki da shugaban kasa zai yi shine shi ma mataimakinsa zai iya yi.
Ba sharafi tsarin mulki tsarin kullun tsarin mulkin Najeriya shine sharafi a kansa akan kowa saboda haka in ya bi tsarin mulki ya ba wani magana ko wani sharafi.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi bayan da ya rattaba hannu a sanarwar da ke cewar shugaba Muhammadu Buhari zai yi kwanakin aiki guda 10 na hutu a kasar Ingila yayin da mukaddashin shugaban kasa a yanzu shine Professor Yemi Osinbajo wato mataimakin shugaban kasar. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:15 na safe ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jami'a lake fatar kuna lafiya. Shugaban kwamitin yada labaru na Majalisar Wakilan Najeriya dan Majalisa Abdulrazak Namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. Amma kun ji Malam Abubakar ya fara yin tambayoyinsa to amma saboda kurewar lokaci ba a samu damar bashi amsa ba. A saboda haka malamin zai sake maimaita tambayoyinsa a yau.
Sai fara bukar ta iya daga gobe gobe ne kare na abu. Kamar na shine a kwanakin ba sai na ga fanga gwamnati na Nasarawa Abdullahi Adamu.
Eh.
A shi da kakin majalisa na yanzu na ga kwanakin ma ta suna sa isa game da wasu abubuwa a majalisa shehu. A na kuma ya samu wasu magoya baya shi Abdullahi Adamu ya samu magoya baya sosai a majalisa nan. To wai me yasa ake samu irin wannan sa isa da mu haske a majalisa ta gada ne ko kuma a wannan lokacin da ake samu irin wannan damuwoyin da dama ba mu san su ba.
To amma
kasan
ka je tambaye ka na biyu kasan cewa shi a tsohon gwamnatin Nasarawa yana majalisar dattijai ne kuma shi kuma mai baku ansa yanzu shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai.
To kuma na biyu shine a wai me yake kawo ake samu rarrabuwan kawuna a wurin party ne me yake me dalilin sassalan me ne haka yake kawo yana ake samu wannan manyan dabbobi wanda mu talaka mu wasu zaben kasa ba mu gane ba har yanzu.
Anya bai bada ansa ba ko a wannan tambaya na baya?
Na baya ma.
Yawa, kana da wata tambayar?
Ah, ya tambaye kenan.
To, e tambayar shi ta farkon nan kai ne zaka bashi ansa? Ko ko tunda shi tsohon gwamnati na
Kano? Eh, na farko zan bashi sai san cewa maganar wannan ni ina majalisar tarayya ne, shi tambayar sa kuma na majalisar dattawa ne. To wannan kaga da hurubi na gani, amma dole ina so ya gane cewa aiki majalisa ba dole ne ana samun dan
sabani
shi yasa in ana majalisa duk lokacin da aiki majalisa akwai tabbayan da ake fara cewa duk wanda ya amince da wannan kudirin ya ce eh wanda bai amince ba ya ce a so zaka tar akwai in a din ne sai in jai to yadda ake samun wannan amma kudirin haka a gudanar da harkan a majalisa dole ne ake dan samun bambancin ra'ayi amma shi ne babban abin da ake fara a turance shi ne lobby ko me ya dai bambanci dai a haɗu dai addini a gannan lafiya amma akan abin da ke tambaya a can ba wannan ba hurumi na bane.
To ka ba mutum na gaba ya tambaya ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barkanku da wannan lokacin hajiya Abdulrazak Nasir ne muka fara kare a wannan shirin namu mai albarka. Kuna tare da Buhari ne sautuma ya wanda aka fi kira da Buhari ne don kadi tafiya Marawa. Ina da tambayoyi guda biyu a Abdulrazak Nasir. Tambaya na farko shi ne sakamakon fitar da wata ƴaƴan jam'iyyar ku suka yi iya na ji abin da shi shugaban jam'iyyar yake zarge ku da shi kuna neman na gora a gurin fadin shugaban ƙasa shi ya sa yake ku da akan ku ba ku wani abu da yake game da cin hanci da rashawa ne don muku tafi Allah ya raka saki gona shir a matsayin ka na mai magana da yawun majalisa a wannan irin kawai magana za ka iya gaya mana game da shi shugaban jam'iyya da ya faɗi irin wannan magana. A sannan tambaya na biyu shi ne a fadin shugaban ƙasa ta turo muku da kasafin kuɗi a na wanda za a gudanar da wannan zaɓe. To ana hasashen yanzu kuma ko rufe majalisa sama da wata biyu nan gaba kafin a dawo a ci gaba da zaman majalisa. Shin wannan rufe majalisa da kuka yi kuma ga zaɓe ya kai wata bakwai, shin kuna ganin wannan abin ya ba zai shafi wannan kasafin kuɗi da suka yi aiki da za aka kawo muku ku yi aiki a kansa a domin a ba ainihin da jami'an tsaro a samu a gudanar da zaɓe a cikin wannan lokacin ba? Don me yi nake nan guda biyu ina biran an kwada gare ka.
Eh to amma Malam Buhari tambaya ka ta farkon nan tunda shi bai canja sheka ba ban san ko zai iya baka ansa ba.
Amma ni ajin da yake ma kan shi da wannan chairman namu ya faɗa
cewa chairman din ya ce wai abin da yasa yawancin ƴan waɗanda suka canja sheka din suka yi domin ba a ba su kuɗi. Da kuma ya kira su akan sojojin haya akan cewa dan ba a ba su kuɗi ne shi yasa suka canje sheka shine nace to kai baka canje sheka ba kai zaka bada wannan ansa
bari din da ya ga ne farko
ta
bari bada ansa na farko magana a ba da kuɗi ba gaskiya take ba ni ban canje sheka ba amma ta zo a bayani da nayi yace akwai wayanda suna gani ba su za su zanna amma ce daya tare da gwamnoninsu ba wani yana gani akwai koko wani jarumi wani sarrafa babba da aka ba shi fati yana hannunsa shi kuma ya zo jiharta yana iya kawo wanda yake so wanda yake kan kujeran cila suna da matsala to yana cikin abubuwan da ya samu mutane suke canza cika har na ce ai ko shi shugaban majalisar shugaban fatin ne shada osomole ai ya faɗa cewa a korafin da shi ya gani ina nan da gaskin ya san cewa korafin ba na ƙarya ba ne to wayannan korafin da suke da gaskiya shi zai zanna in mutanen ba wai suna da zuciya biyu ba in da tsakanin su da Allah ne zai zanna da su ya tabbatar cewa an warware magana amma akwai mutumin da ko ya kai da shi ra'ayinsa dama zai farfata nan shi ba zai zanna ba don haka bai da complaint na shi ba inganci don haka shi ba zai zanna shi zai tafi ne amma wanda yana da matsalar da ke da inganci magana kuma kwarai ne don mun yarda cewa wai su ci gobe akwai matsala ba da wasa ba shugabannin mu ma sun sani sun suna aiki kai har yanzu da nake magana akwai shugabannin jam'iyya suna har yanzu magana kai don kar a ci gaba da canza shirka amma ba don kuɗi ba ne shi ne gaskiya tambayarsa na biyu akan maganar kasafin kuɗi da shugaban kasa ya kawo kuma akwai ya sake rubuto mana bayanin na turance shi ne annan kasafin kuɗin na 2018 da an riga an amince wanda shugaban kasa ya sa hannu ma'ana shi akwai wasu kuɗaɗen da suna da subject nasu daban shi yake a cire wannan kuɗi daga wannan subject an dawo da shi kaza ya yana ganin cewa akwai lokacin da ake yin kasafin kuɗin akwai kuɗin da a yarda su fannin zakarsuwa suke cewa kuɗaɗen nan a ganin su yana da duka ne suka saka don haka shi bai yarda da wannan ba so wannan
ban tare numfashin ka ban tambaye ban tare numfashin ka ba shi fa ba yana tambaya game da kuɗin ba cewa i hutun nan da kuka ɗauka ba zai shafi ku amince da wannan kasafin kuɗin na baya ba tunda ya shafi maganar zaɓe ne abin da yake nufi
maganar hutu majalisar dokoki tana da kalanda ma'ana tana da tsari wanda za mu ɗauki hutu a rana kaza za mu koma rana kaza ba wai hutun nan ana ɗaukanta ne kafasai haka ba dama muna da kalanda don haka shi shugaban kasa da fannin zartarwa sun sani cewa za a yi hutu amma ni na yarda cewa dama hutun da za mu yi na wannan karo dama za a yi shi ne a ranar Alhamis amma yanzu an ba da hutun nan turin talata domin an samu rashin fahimta shugabannin majalisa sun ce akwai wasu da aka jigi gidajensu suna da kamar ana da matsala don haka wasu sun canza shekara sake samu tashin hankali aka ɗaga mun yi hutu amma da za a kara kwana biyu kafin ya hutu amma sauran dama akwai kalanda in mun dawo za mu ci gaba da wannan aiki za a yi zaɓe da mu wani masu shigar zaɓe bayan da za a yi ba za a ba INEC kuɗin da za su yi zaɓe ba insha Allah in muna dawowa za a yi aiki a kan maganar kuɗi ba zai kuma wajen hana INEC yin aikin ta ba insha Allah.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu cikin yardar Allah za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Madalla Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika yunkurin tsige Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa da sanatocin APC ke yi ba lalle bane su nasara, ganin cewa dole sai sun samu hadin kan sanatocin PDP, sannan hakan ya tabbata kuma su ba za su bada goyen baya ba. Salam VOA Hausa. Ficewar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa PDP mai adawa ba komai bane illa san zuciya da rashin kishin ayyukan alherin da shugaba Buhari yake yi wa Najeriya. Sako daga Sadi Sa'idu Daura. Sai sako na gaba na hadin gwiwa ne daga Kadora da Gaga dan Fulanin Warji da Shehu Kashalla Kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi, inda suka ce salam VOA Hausa. Hakika wannan mataki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka domin kawo karshen hararan yan ta'adda da ta kicinyewa a jihar Zamfara, hakan yayi daidai. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu, amin. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Gaskiya wannan mataki da wasu matasan kasa ta Najeriya ke shirin dauka na kin yin katin zabe na dindindin, san wannan mataki bai dace ba, kuma yin hakan wata gurguwar dabara ce domin da wannan kati ne zamu yi amfani da shi a lokacin zabe wajen kawar da duk shugaban da bai yi wa talakansa aiki ba. Da fatan waɗannan matasa za su sake wannan gurguwar shawara da suke shirin yi. Sako daga Abdulhamid Bashir Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi. Sai sako na ƙarshe ce assalamu alaikum VOA Hausa. Lokaci yayi da mu matasa zamu yi amfani da wannan damar da manyan ƴan siyasa ke yi a ƙasar mu Najeriya na sauye-sauyen jam'iyyu daga wannan zuwa waccan ta hanyar tsunduma cikin harkokin siyasa da kuma shugabanci. Na yi imanin cewa mu matasa zamu taka muhimmiyar rawa tare da kawo ci gaba da sauye-sauye marar misaltuwa. Da fatan matasa zamu fito ga dangadan domin kawo ƙasar mu ci gaba mai daurewa. Sako daga Sardaunan matasa Muhammad Musa Dambam daga jihar Bauchi.
To a gaida Safina Tusa da Sodangi da wasu kuma masu sauraro, kafin mu kammala shirin namu ga Hafsa dan mai sura da takaitattun labarai.
Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a yau Alhamis, kwana daya bayan da rikici ya barke tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga da ke neman sanin wanda zai shugabance su. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawawwakin sojojin Amurka da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Maganganun nashi na zuwa ne sa'o'i kadan bayan da mataimakinsa Mike Pence ya shugabanci wani biki a jihar Hawaii wanda ke nuna dawowar gawawwakin sojojin 55 kasar Amurka. Shugabannin wata kungiyar laifukan kutsan yanar gizo mai suna Eastern European su uku sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da 100 tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastomomin kamfanin nukan. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu da ke arewacin kasar mako daya bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Dinkin Duniya sun sanar da karshen barkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
da tattauna da gabatar da shirin da Julie Lagos Creation da ta hada da bada umarni da injiniya mai yau Mr. Rob McLean. Ibrahim Jarme ke cewa huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.